mace-macen aure da ɗawainiya da yara da ƙarancin fasahar sana'o'in hannu na zamani da kuma rashin jari kana da ƙalubalen ilimi da lafiyar iyali baya ga uwa uba mummunan tasirin ƙalubalen tsaro na daga cikin manyan matsalolin da ke dakushe rayuwar mata a Najeriya.
Muka yi duba da abin da yake faruwa a titinanmu, zaka ga mata yanzu a zube duk wani jamshin in ka je zaka ga mace da ƴaƴa da jikokinta da ƙannanta kamar ma family guda a zauna a titi. Idan ka so ka taimaka musu cewa ina ne gidanku, za su gaya maka ba su da gida in gudun hijira ne su. Duk inda ka je traffic zaka ga cewa yanzu mata ne ma suke goge mota, matan kuma yara, matasa, ƴan mata da kuma masu aure da ƙananan goyensu, ƙungiyoyi ga su nan NGOs ne, ga kuma Human Rights, ga su kullum suna magana akan haƙƙin mata, haƙƙin mata. Amma kullum ihun nan da ake da shigowar ƙasashen da suke da ci gaba cikin wannan al'amarin bai ƙarawa abin nan sauƙi ba sai ma ƙara taɓarɓarewa.
Dr. Khadija Sagir Suleiman kenan, malama a kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kano. Sai dai a cewar malama Zainab Falaki Gumel, shugabar kungiyar Women Mobilization for Good Governance a jihar Jigawa, mafita ga waɗannan matsaloli shine mata su shiga cikin harkokin zaɓe domin kafa gwamnati a dukkanin matakai.
In suka fito suka yi zaɓe, aka zaɓi gwamnati ingantacciya wacce za ta kula da mu, muwa ake damawa da mu a siyasancen a aikace a gwamnatanci a Jigawa. Yawanci za ka je in banda makarantu sai asibiti, amma a hukumancin gwamnati da wuya ka ga mace gaskiya. An aka ce gwamnati, ai an ce ilimin, an ce lafiya, an ce komai da komai ta danganta. Kamar ka ga ai a Jigawa ilimin mata kyauta ne. Wannan ilimin mata kyauta yana sa mata suna zuwa makaranta. Bayan ka gama karatu ba za babu gurin aikin yi ko babu sana'ar yi. To wannan abin muke so ya kamata a samu mace, amma musamman mama matasa, saboda su ne yanzu suke tasowa, su ne suke da tunani na yanzu ba kan tunanin da ba.
Akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masana harkokin tattalin arziki ke alakanta durƙushewar kamfanoni da masana'antu a cikin gida Najeriya da zurfin talauci a tsakanin 'yan ƙasar, amma masu kamfanonin da ke gine-gine da sauran aikace-aikace na cikin gida sun fayyace hanyoyin da ya kamata a bi domin warware matsalar.
Kan yanda za a yi a tallafawa matasa da mata da rashin aikin yi, waɗannan gwamnoni da suke neman kujerun nan na yanzu a zaɓe su, idan Allah ya ba su dama ya zamanto cewa indigenous contractors kwangila na gida su fi samun kaso mafi yawa na ayyukan da gwamnati za su haifar, samun wannan kasan shi zai ba da aikin yi a jihar da kowane gwamnati. Saboda idan aka ba wa ɗan kwangila na jiha, za ka ga an samu an sai rodi a gurin mutumin da yake ɗan Najeriya, an sai duk wani abu da za a saya na kayan aiki, ma'aikatan laborerin su kan za ga 'yan Najeriya.
Alhaji Aminu Abubakar kenan, ɗaya daga cikin jami'an kamfanoni 'yan ƙasa masu aikin gine-gine a Najeriya. Masu kula da lamura dai na ganin akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnatoci a Najeriya da ɓangarori masu zaman kansu domin fitar da 'yan ƙasar daga ƙalubalen rayuwa a fannoni daban-daban. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.